ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء ونمسلاتي نا الإمام البخاري لكينا ريجزاكي أونا يمتشينا لعربا يو أشرنغ وطن المحرم هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو داد لليهدو دتلاتين دترا wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 10 miladiya ta 2017. Wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan Al-Imam Al-Allama Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah. Wannan shine darasin mu na 64 cikin wannan littafi, inda Ibn Al-Qayyim rahimahullah yake karkare maganar sa game da amfanin ambaton Allah subhanahu wataala, da muna cikin fa'ida ta 73, da kuma ina jin ita ce fa'ida ta karshe da zai ambata a wannan littafi. Mun tsaya akan hadisin da ya kawo na Jabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu anhuma. يتي وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتذره ملك وشيطان، فيقول الملك أختم بخير، ويقول الشيطان أختم بشر، فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه. الحديث أبو موسى المديني أشكل التاف ساء الترغيب والترهيب يرويته حديثي لسلسلة رساء ذو أبو الزبير محمد بن مسلم أبو الزبير المكي شيكما لك جابر لن عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنهما. جابر يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أوى الإنسان إلى فراشه إذا متن يتفشم فدرسا دمية كونتا بچي ابتدره ملك وشيطان سيون ملائكة دوني شيطاني سنفيش دقاوة فيقول الملك سي ملائكة يتي أختم بخير وتوتي مونن دي يجي كونتيا yace ka cike da alkhairi, wa yaqulu ash-shaytan shi kuma shaydan sai yace masa ukhtum bi shar ka cike da sharri, fa idha dhakara Allah ta'ala hatta yaghliba ya'ni an-nawm tarada al-malak ash-shaytan, idan ya ambaci Allah yayi ta ambatan Allah har bacci ya dauke shi, tarada al-malak ash-shaytan to na malaika sai ya samu ikon korar shaydan daga kansa, wabata ya kla'u ya kwana yana tsaransa, fa idha staiqaza idan ya farka wannan mai bacci ibtadarahu malakun wa shaytan nan ma wani malaika da shi wani shaydani sai su nufe shi da gaggawa, fa yaqulu almalak malaika yace iftah bi khair bude da alkhairi, wa yaqulu ash-shaytan shi kuma sai shaydan yace iftah bi shar bude da sharri, فإن قال إذن ونم تاشي دقبتشي يتي الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها بوديا تاتبتك الله وان ديرايا من رينا يتويدا ومن درينا بايمتو أسا ولم يمتها في منامها بكربرن قبات ليبا لوكتن بچنتا الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت بوديا تاتبتك الله yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda yake rike ran da ya riga ya mata hukuncin mutuwa, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma ya sako wata zuwa ajalinta kayyadajje, الحمد لله الذي يمسك السماوات والارض يبود غوديا لكراري سن تبتا ga Allah wanda yake rike da sammai da ƙasa an tazula dan kar su gushi wala in zalata idan har suka tafi gushewa in amsakahuma min ahadin min ba'di babu me iya rike su bayan sa الحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه غوديا ko yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda shine yake rike sama dan kada ta fado ta rubto akan kasa sai da izinin sa to idan ya fadi wannan taradal malakush shaitan sai malaika nan ya kori wannan shedanin wazalla yaklao ya yini yana tsaran sa a wannan hadisi kamar da yace Abu Musa al-Madini ya ruwaito shi da wannan lafazi cikin wanda suka ruwaito shi daga wannan lafazi akwai At-Tabarani a kitabud du'a ya kawo shi ta hanyar Salih ibn Rustum Abi Amir al-Khazzaz daga Abu Zubair an Jabir radiyallahu anhu haka nan abinda shi ma ya kawo shi al-Marwazi a cikin littafin sa Qiyamul Layl haka nan Ad-Diya'ul Maqdisi a cikin littafin sa Al-Muntaqa ya kawo shi ta wannan hanyar shi hanyar Salih ibn Rustum haka nan Salih ibn Rustum ya samu mutaba'a daga Hisham ibn Abdullah Distawai Hisham ibn Abdullah Distawai ya ruwaito shi shi ma daga Abu Zubair an Jabir رضي الله تعالى عنهما كم مالمي ابن حبان دا الحاكم النيسابوري دا المنذري دسون انغان تحديثم ابن حجر الاسقلاني شما يا حسن حديث يعني حديثي ني حسن اشكي اللي تافن سأل امالي الحلبية حكا نيا حسن اشكي اللي تافن سنتائج الافكار تخريج الاذكار في تخريج كتاب الأذكار للنووي. وانا حديثي الشيخ ناصر الدين الألباني يعلو ننس شي سبودا أنا أبو الزبير أبو رنسا أبو الزبير إذن يتي أن بأسامو إن دي يتي سمعتكو حدثنا كو أخبرنا واني لفزن دي كنون ياجي حديثا تويكا لون ناشي أما مغانا ما في إنغانشي حديثي ني حسن حديثي ني حسن سبودا abinda aka tuhumci Abu Zubair da shi na tadlisi wannan bai tabbata ba cewa Abu Zubair yana tadlisi ballantana a illanta hadisin sa da anana Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya tafi akan abinda da yawa daga cikin wasu malamai suka tafi akan sa na raunan hadisin Abu Zubair yayin da zai ce an bai ce haddathana ko sami'tu ba to ma'anan ibnu hajar shi kansa ya hassana hadisin tare da cewa hadisi ne garib ma'ana wannan shine isnadin sa bai da wani isnadi illa ta kan Abu Zubair an Jabir kuma yana ɗaya daga cikin masu cewa Abu Zubair mudallis ne amma kuma duk da haka gashi ya hassana hadisin kuma wannan tasirin da yayi a littafin biyu a littafin sa al-amal al-halabiyya da kuma littafin sa nata'ijul afkar to wannan kuma shine daidai sauraka hadisi ne insha Allah hadisi hasan sauraka zai shiga cikin gwanan jerin gwanan hadisan abinda mutun yake fada in zai kwanta bacci ko ya tashi daga bacci baya cikin hadisan Isnul Muslim to amma zai zama cikin kari daga cikin hadisan da za a kawo a wannan babi na kwantawa bacci ko kuma abinda za a fada idan an tashi daga bacci saboda hadisin ya tabbata kamar yadda malamai da yawa suka tabbatar da shi hadisin kamar yadda kuka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ga mutumin da zai kwanciya idan ya nufi shimfidar sa ya kwanta da zarar ya kwanta to wani mala'ika zai nufe shi da sauri a lokacin kuma wani shaidani shi ma zai nufe shi da sauri kowa yana so ya yi nasara a kansa mala'ika yana so ya yi nasara a kansa ya sa shi ya kwanta da alkhairi saboda ya tashi cikin nishadi da walwala kuma ya samu tsaro daga Allah shi kuma shaidan yana so ga cewa wannan ya cike wato ya rufe kujuba kujubar sa ta yinin sa da wani abu na sharri ya zama shine karshen abin da zai rufe kujuba kujubar sa ta ci fadin sa da yayi ayinin ko da ma wani alheri yayi to ya zama karshen abin da zai yi ba mai kyau bane in ya tashi daga bacci ma yayi nasara ya sa shi yayi abin da zai fara bude rayuwar sa da shi mara kyau ne to kuma da ma wannan shine shi abin da daman shedan Allah ya ga mana ya riga ya ci wannan alwashin kuma yana tara rundunarsa da ma'aikatansa da waɗanda suke taimaka masa masu dafa masa a wannan aiki saboda haka kullum ba kakkautawa yadda kai kake bacci ka farka shi baya bacci saboda haka in ma yana bacci yana da masu taimaka masa kai kadai ne kanci akan shimfidarka saboda haka shi kuma akwai wanda zai tura su je su yi masa aiki ban wato wanda ba ganin sa kake ba ba jin motsin sa kake ba ballantana har ka tsaya kace zaka dau mataki akan sa saboda haka in aka bakka kai da shi to babu yadda za a yi ku iya rukumawa ka kai shi kasa saboda yafi ka komai yafi ka karfi yafi ka dabara yafi ka halittar da yake da ita kai baka da irin ta domin shi zai boye kai baka ganin shi amma shi yana ganin ka innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu to idan aka bakka da shi baka samu taimako ba daga Allah subhanahu wataala to ba za ka iya da shi ba to shi yasa Allah subhanahu wataala da shi dan yayi wani alkawari shi kuma Allah subhanahu wataala sai ya zuba wa dan adam mala'iku wanda su kuma su suke tsare dan adam gaban sa da bayan sa bai sani ba lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah saboda ka kana cikin tsaron mala'iku amma kowanne akwai mabudin da shine zai taimaka masa wajen samu cimma abin da yazo wajen ka saboda shi idan shedan ne sai ka bashi kofa idan mala'ikan ne ma sai ka bashi kofa to wannan hadisin yana nuna yadda waɗannan mala'ika da shedan suke fafatawa wajen wane ne zai nasara akan bawa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana wannan domin ya gaya maka abinda zaka yi ka taimaka wa shi wannan mala'ika yayi nasara wajen ya kori shedani da kanka in kuma ka ki to kushkenan ka ba wa mala'ikan da shedan dama kamar ka gaya wa mala'ikan ne baka bukatar taimakon sa saboda kai tafi kyale ka yanzu kai kana ka mika wuya ga shedan to shine Annabi yake cewa da zarar mutun ya kwanta akan shimfidar sa ibtadarahu ma'ana da gaggawa kowa so yake riga zuwa saboda bukatar sa ta cimma malakun wa shaydan mala'ika da shaydan wannan shaydan yana tare da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama tara na ce wa sahabban sa ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin ce babu wani daya cikin ku face akwai shaydan da yake tare da shi da zarar aka haifi yaro shaydan zai goma shi da dan uwansa ce ku tashi tare su girma tare duk inda zai tafi na bin sa shine qarin shine kala qarinuhu ma atqaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id saboda kai yana tare da shi qarin ne ba sa rabuwa kai baka ganin shi amma shi yana ganin ka yana ga inda kake sa kafa yana ga inda kake daukewa to saboda haka da zarar suka ji fa yaqulu al-malak ikhtum bi khair annabi yake ma minkum min ahadin illa wa ma huwa qarin ba daya daga cikin ku face akwai shaydan tare da shi sahabai suka ce ya rasulullahi wala anta kai ma haka tunda ya ce min ahad ya kawo na kira bi siyaqin nafi allati ta'um kana na kowa da kowa kenan suka ce har kai ya rasulullahi ya ce hanni akwai shi tare da ni sai dai Allah ni ya taimake ni a kansa saboda haka ya musulunta ni baya umarnina da wani abu sai alkhairi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana shekara hudu Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika Jibrilu yana lokacin yana ana shayar da shi a ƙauyen su Halima As-Sa'diya yana wasa cikin yara mala'ika Jibrilu suka zo da wasu mala'iku suka kwantar da shi suka tsaga kirjin shi suka cire raban shedan daga ciki saboda haka shi ba wani shedan da zai iya cin wata nasara a kansa kuma wanda shi babban Iblis din ya hada su da shi to karshe shi ya musulunta ma saboda kaga yana nan shi watakila Iblis sai yana zaton ana ci ana masa aiki to karshe shi kuma ya musulunta fala ya'muruni illa bi khair yadda zai zo anan yace ukhtum bi shar shi ba zai je ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba to shi ne annabi yake cewa to ga yadda abin yake kasancewa da duk sanda ka zo bacci shedan zai zo daga gaggawa malaika ma zai zo daga gaggawa kanka fa yaqulu al malak ukhtum bi khair malaika ya baka umarni ce cikashe wato rufe wato rayuwarka ta yinin da wani abu na alkhairi yi wani abu na alkhairi ya zama shine karshen abin da zaka yi a rayuwarka a wannan yinin shi kuma shedan nan da nan sai shi ma ya sa maka waswasin ukhtum bi shar ka rufe da sharri rufewa da sharrin shine ka rufe ko kana yan waƙe-waƙenka kana tuno wasu yan baitocin waƙe-waƙenka ko kana ta saƙe-saƙen harkar kasuwanci ko kullen-kullen siyasa ko na habbace ya dauke ka ba Allah a ciki akwai waɗanda wai ba sa bacci sai sun sa kaɗa-kaɗa a kunninsu in ba ya jin wannan kaɗa-kaɗa to wai bacci ba zai dauke shi ba wani kuma sai ya sa karatun Qur'ani to kaga ba su zama ɗaya ba to mala'ika zai ce ukhtum bi khair rufe karshen yininka da wani abu na alkhairi shi ma shedan sai jefa maka nashi waswasin ukhtum bi shar to shikenan kai kuma anan ne zaka zaba da yanzu wa zaka jefa qur'aka mala'ikan zaka jefa ko shedan din zaka bawa fa idza zakara Allah ta'ala hatta yaglibahu an-nawm tarada al-malaku ash-shaytan to yanda zai ambaci Allah har bacci ya dauke shi hatta yaglibahu ya'ni an-nawm yana nufin bacci har bacci ya dauke shi baradal malaku shaitan to daga nan mala'ikan nan sai kuri shaitan saboda ambaton Allah shine makami na fatattaka shaitan to da zarar ya samu wannan dama shikenan shaitan ba kuma zai samu rabo bacci to la mabita lakum ba gurin kwana anan ba za a yi nasara ba a sake a tafi wani guri kuma ba koma gefe a kallo kawai fa ba wa bata yaklau wannan mala'ika ya kwana yana gadin wannan bawan Allah har garin Allah ya waye ba zai kyale shi ba fa idza staiqadha ibtadarahu malakun wa shaytan idan ya farka mala'ika ya nufe shi da gaggawa shaydan ma haka fa yaqulu al malak iftah bi khair mala'ika ce bude rayuwarka ko wannan yinin naka bude shi da alkhairi shine ka ambaci Allah ya zama shine farkon abin da zaka yi ويقول الشيطان افتح بشر شيطان بودي ده شري هو راك يتاشي ميمكون يامبچي الله يامبچي وني ابو دبانچن وني شرمنسا كو تاشي ينا وسو سنبات كو تاشي ينا وسو سوروتاي كو تاشي ده فدا يا ذا تايد ده شي كو وني ابو ايرن وندا قرشي ميمكون يا زما فاركون ابين ده زي فرتا ده باكين سي زما با وندن با ان با الله با فرتا ده ابين ده زاكا فدا با الله با تو كا wato ka zabi umarnin shedan ne ko mai ka fada indai ba Allah ka ambata ba to kamar ka bashi raga marka ne yayi nasara fa in qala idan mutun yace alhamdulillahi alladhi ahya nafsi ba'da mautiha lokacin kwanciya kenan lokacin tashi kenan alhamdulillahi alladhi ahya nafsi ba'da mautiha godiya ta tabbata yabo da godiya Allah sun tabbata ga Allah wanda ya raya raina bayan mutuwarsa walam yumitha fi manamiha bai karbi wannan raina ba a lokacin bacci Allah subhanahu wataala tunda bawa ya kwanta bacci to bacci akhul maut an-nawm akhul maut dan uwan mutuwa ne yayin da mutum ya kwanta bacci Allah zai wato ruhin da yake jikinsa zai fita idan ya fita wanda Allah subhanahu wataala ya hukunta wannan baccin ba na tashi bane to a cikin wannan baccin Allah zai rike ran shikenan sai a ga a waye gari a ce wani daga bacci shikenan bai farka ba wanda kuma Allah subhanahu wataala ya hukunta cewa zai tashi daga bacci to sai a sai kowanne ran wato ruhin nashi ba zai fita gaba ɗaya daga cikinsa ba shine Allah subhanahu wataala ce Allah yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada'a alayha al-maut ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ألا شيني إيكي واتو يتوفى الأمسيني إيكي كربرم رايوكا حين موتها لوكة متوتة والتي لم تمت في منامها درايوكا نبس موت بس لوكة بچنسو فيمسك التي قضى عليها الموت سيريكي وانده يرقى يهو كنتامتا متوى يهو كنتامتا متوى ويرسل الأخرى يسكي وانده شيبه يهو كنتامتا متوى بيداو جكي متوى sisa bawa yanda ya kwanta bacci ya tashi to sai wa Allah godiya da ya sako masa ransa bai rike masa shi ba to zai ci gaba da aikin alkhairi alhamdulillahi alladhi yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu alukhra yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda yake rike ran da ya hukunta masa mutuwa ya sako wanda bai hukunta masa ba ila ajalin musamma har zuwa wani lokaci kayyadajje da Allah subhanahu wataala yanka masa zai rayu a doran kasa alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda yake rike sama sammai da kasa an tazula ai Allah tazula dan kada su gushe wato dan kada su kauce ko su rushe wala in zalata in suka tafi gushewa kuwa in amsakahuma innan nafiyati ay ma amsakahuma min ahadin min ba'di babu mai iya kama su ya rike su bayan Allah kuma shi yake rike da sama shi yake rike da kasa babu mai iya rike su in ya sake su alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ard illa bi idni yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda yake rike sama kada ta fado kan kasa sai da izinin sa to lokacin da alkiyama ta zo tashi shikira a lokacin Allah subhanahu wataala zai umarci sama ta tsatsage ta rikirkice kasa ma ta tsatsage ta lalace to idan ya fadi wannan taradal malakush shaitan to nan ma malaika zai kori wannan shaidani wa zalla yaklauhu yayini yana wato gadin yana tsaron wannan bawan Allah a ruwayar wannan ambata riwaya nasa'i abin afwan riwaya tabarani amal yawm wal layla da riwayar abin al-diya fi al-mukhtara cikin littafin al-muntaka da riwayar qawam as-sunnah abu al-qasim at-tamimi a cikin littafin sa at-targhib wat-tarhib duk tazo da wannan lafazin kamar yanda yake anan amma a cikin riwaya nasa'i ya kawo shi a cikin amalul yawm wal layla a cikin sunan al-kubra haka na ibnu manda ya rawaito hadisin a cikin littafin sa at-tauhid haka nan at-tabarani ya fitar da shi a cikin addu'a da wasu daga cikin malamai banda waɗannan kamar ibnu hibban kamar al-hakim fil mustadrak sun fitar da wannan hadisi to amma karshen a wajensu yadda karshen su yake a wasu lafuzzan a wasu ruwayoyin yace wa in waqa'a fa in waqa'a ala saririhi famata dakhala aljanna maimakon cewa fa idza zakara Allah ta'ala yaglubu ayna tarada almalaku ash-shaytan wa bata yaklau wa nan tarada almalaku ash-shaytan wa bata yaklau to bazai babu shi a riwayar su abinda yace fa in waqa'a min saririhi famata mata shahidan ya fado da kan gadan sa da Allah zai kaddara ya fado da kan gadan sa ya mutu to zai mutu shahada yayi mutuwar shahada a wata ruwayar waqa'a fi min saririhi famata dakhala aljanna in ya fado daga cikin da kan gadan sa ya mutu to zai shiga aljanna to ya zama dan aljanna babu bambanci tsakanin a ce shahid ko ce dan aljanna wanda ya mutu shi mutuwar shahada dan aljanna ne saboda haka in an ce shahidi ya mutu kamar an ce ya dan aljanna ne to wannan haka yazo a sauran ruwayoyi a wata ruwayar kamar a cikin kitab at-tauhid li ibn manda yana cewa fa in qama fa salla fil fada'i idan ya tashi ya salla to zai yi salla a cikin falaloli da yawa wato Allah subhanahu wataala zai bebeye shi da falala a wannan yinin ta ko ina wannan shine karshen yadda su suka kawo hadisin sai dai shi ibn al-qayyim ya zabi wannan lafazin saboda a ciki ne zai samu mahallin shahid abinda yasa zai kawo hadisin anan tunda ya kawo shi ne saboda ya nuna yadda ambatan Allah yake kore shedanu da mutum yana ambatan Allah to shedani ba zai iya samun cin galaba ko nasara akan sa ba kuma da zarar ya bar ambatan Allah to shikenan kawai ya fito ya mika kansa ne ga shedanu su yadda suke su yi wasa da shi yadda suke so saboda abinda zai tsare shi daga sharrin shedanu shine ambatan Allah inda zai ambaci Allah to ya samu wani makami wanda babu wani shedani da zai iya fuskantar sa ko ya kusance shi ko abin nan sannan kuma ya taimakawa mala'iku akan aikin su saboda haka su ma za su ci gaba da tsaron sa wannan shi yasa ya zabi wannan lafazi wa fi sahihaini a cikin littafin sahih al-bukhari da muslim min hadith salim ibn abil jad hadith salim ibn abil jad an quraib مولى ابن عباس عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله أما دا أتي دا ينكو دا عند زي كي وإيالا سا يتي بسم الله اللهم جنبنا الشيطان يا الله كنيسا تردمو شيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كنيسا تردى شيطان daga abin da ka azurta mu fayuladu bainahuma waladun a samu da ya wakana a wannan daren ta gare su la yadurruhu shaytanun abadan har abada shaydan ba zai cuce shi ba wannan zai kawo shi nan gaba a babin sa amma dai anan abin da yake kawowa mahallu shahid shine yayin da mutum yazo wa iyalansa to yayi wannan addu'a ya ambaci Allah to wani ambatan Allah zai wato hana wa shaydan wani rabo da yazo ya samu a jikin sa da shi da iyalin sa zai so a ce yayi musharaka wato shi ma ya samu raban sa a daidai wannan lokacin game da yaron da za a samu da Allah zai kaddara shigar cikin sa a lokacin kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bashi wannan ikon wastafziz man istata'ta minhum bi sautika واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد ويعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا الله ce kaje ka yaudar wanda kake iya yaudarar sa da miryarka malamai suka ce waƙe waƙe kenan kaje ka yaudar wanda zaka yaudara da miryarka miryar shaydan ita ce waƙe waƙe shine mizmaru shaytan kamar yanda ce a mizmaru shaytan fi bayti rasulillah sautin shaydan kuma a gidan manzon Allah saboda kaɗa kaɗa da kayan kaɗa su ne sautinsa to Allah ya ce ka je ka ruɗi wanda duk za ka ruɗa da sautinka ka ja hankalinsa ka ɓatar da shi kana da wannan daman wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika ka kai musu hare-hare da mahayanka rundunarka ta mahaya da wanda suke tafiya a ƙasa wato waɗanda suke rundunoninka masu taimakonka da wanda suke akan abin hawa da wanda suke a ƙasa duk ka je ka yi amfani da su wa sharikhum fil amwali wal aulad kai tarayya da su a dukiyoyin su da ƴaƴan su tarayya a dukiyoyi da kasance a cikin kasuwancin mutum ba Allah to sharayya suke da suna tarayya ne da shaydan to sun hada gwiwa ne sun yi kamfani ɗaya da shaydan haka duk wani kasuwancin da babu Allah a ciki ko ba gaskiya to shaydan ne a cikin sa shi ma ya zuba jarin sa ne a ciki da shi ake wannan hada-hada ko mai kaga kuna samu to ka sani cewa ribar ba kai kadai bane akwai shaydan a ciki kuma ba a shi ribar ba a raba da shi sai an je lahira to Allah ya ce ka je ku yi tarayya da su a dukiyoyin su yana daga cikin tarayya da shaydan zai da bawa a dukiyarsa yazo cin abinci ko yazo shan ruwa ki ambatan Allah abincinka ne ka wahala ka nemo ka kawo gida matarka ta wahala ta dafa ka zo ci ba bismillah ya tsoma hannu ku ci saboda kaga yayi musharaka da kai ya tarayya da kai a cikin dukiyarka wal aulad da ƴaƴa malamai suka ce irin haka mutum ya zai zuwa iyalin sa babu sunan ambatan sunan Allah mujahid yana cewa shaydan zai nade gaban mutum kamar zari saboda haka da shi zai sadu da iyalinsa saboda haka in yaron ya taso shikenan ya zama abokin shaydan to kaga wannan shi kansa wani mataki ne na tarbiya tun kafin a samu cikin yaro da uwa da uba suna da wato gudunmawar da za su taka wajen cewa ɗansu ya taso ba raban shaidan ba. To kaga wannan ba zai yi ba sai da ilimi, sai mutum ya san addini. Wanda bai san addini ba, ba wannan cikin kaɗe-kaɗe za a yi komai a ƙari. To shi ne ya ce wajannibna shaitana ma razaqtana, abinda ka azurta mu. Fayuladu bainahuma waladun, aka kaddara samun ɗa a tsakaninsu. Walad yana ɗaukan namiji da mace, a larabci alwalad ba wai yana nufin namiji ba, a Darija larabcin da ba na yan gamagari su ne in suka ce walad to wai namiji, bint mace, ba haka yake a larabcin gaske. A larabcin gaske walad namiji ne da mace. Shi yasa Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. To dan da aka ce walad, kaka zo ka ce in aka samu ɗa namiji, dan wani ce to hadisin akan ɗa namiji yake magana, ita mace da shaidani ake haihuwarta, ce ai shaidan ne, saboda annabi ma da ya tashi wannan ya san mace ita ba zai magana. To ba haka bane, alwalad yana nufin azzakar wal unsa. Da ce la yadurruhu shaytanun abadan, har abada shaidan ba zai cutar da shi ba. To ce cutarwa ake nufi, ana nufin cutarwa ta jiki, ko ana nufin cutarwa ta addini, ko ana nufin duka biyun? A zahirin lafazin yana nufin duka biyun. Ba zai cuce shi a addini ba, zai cuce shi a jiki ba. Ba zai samu nasara a kansa ta fuskar addininsa ba. Ya zamana ya batar da shi, ya halakar da shi, ya hana shi tuba in ya saba Allah, ya zamana dai yayi nasara a kansa. Ba zai samu wannan damar ba. Ba zai samu dama ba wajen ya shiga jikinsa, ko ya sa masa farfadiya, ko ya sa masa wato hauka, ko ya jefa masa waswasi iri-iri a cike, zama waswasi ya kanannade shi ko ina. To wasu malaman sun ce ana nufin duka, ana nufin ba zai cuce shi ba a addininsa, ba zai cuce shi ba a jikinsa, domin lafazin duk zai dauki duka biyun. lam yadurruhu shaytanun abadan, haka kawo abadan har abada. To zahirin lafazin zai dauki duka. Ibn Daqiq al-Ayn da ya kawo duka ihtimalin guda biyu, sai yake cewa amma takaita shi akan cutarwa ta jiki ya fi zama daidai, sama ka dauke shi yana nufin duka. Yace saboda in ka ce yana nufin duka, kenan zai zama ma'asumi. Aka ce lan yadurruhu shaytan, nufin har cutarwa ta addini ba za ta samu ba, shaidan ba zai nasara akan shi, to ya zama ma'asumi. Kuma wannan baya faruwa, bai ci kuma annabi in yayi magana kuma dole ta faru. To yace to kaga, amma in aka ce a jiki, wannan yana nan da yawa, mutum ya gama rayuwarsa bai samu cutarwa ta shaidani a jikinsa ba, shaidan bai lahanta shi ba, bai sa masa hauka, bai sa masa farfadiya ba, ya gama bar duniya. To wani ana ganin sosai ana samunsa, kuma ba abin da zai kore haka. To yace to sai a takaita shi a nan. Wasu malaman suka ce ai lan yadurruhu, abin da ake nufi ya batar da shi da kafirci, ba zai kafirce ba, amma ba yana nufin ba zai iya sa masa sa, in ya ma jefa masa sabo to ba zai iya nasara a kansa ba, ya hana shi tuba. Ko da ya sa shi ya yi sabo, zai tuba, domin sa shi ya yi sabo sau ɗaya ko sau biyu ko wasu lokuta kaɗan a rayuwarsa, wannan ba shi ke nuna ya gama cinye shi da yaƙi ba. Matukar dai zai tuba, to yana nan cikin da'irar masu tsoron Allah. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mublisun. Saboda kaga ashe yana nan cikin da'irar masu tsoron Allah, ko da kuwa zai yi wani abu, shaidan zai samu wani lokaci ya dan shafa masa illarsa ko abin da cutarsa, zai fadaku nan da nan, zai nemi maganin ta ya wanke ta. Kace to wannan kaga ba ma'asumi bane, amma kuma shaidan bai nasara a kansa ba. Wanda shaidan zai nasara a kansa, wanda zai dilmiyar da shi cikin saban Allah, kuma ya rufe masa dukkan wasu kofofin tuba. Saboda haka duk abin da ake faɗa na wa'azi, na faɗakarwa, na jan hankali, shi ba ma ya saurara, bare ma har ya ɗauka. In kuma ya saurara kawai zai ji shi ne kamar yadda yake sauraron kowace irin murya wacce ba ta shafe shi ba. To kaga wannan shaidan ya riga ya sai shi. ya gama nasara akan sa, to wannan shine wanda shedan ba zai iya yi masa ba haka, matukar dai ya zama cikin wanda suka samu wannan kariyar tun yana cikin mahaifiyarsa. Ila idan muka zo kan hadisin zamu ƙara bayani akan sa sosai. Wa zakara al-hafiz Abu Musa an al-Hasan ibn Ali, Abu Musa din da shine Abu Musa al-Madini ibn al-Qayyim na cho waɗannan maganganu daga littafin sa at-targhib wat-tarhib. Ya kawo daga al-Hasan ibn Ali, al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma qala al-Hasan qala ana daminun liman qara'a hadhihi al-20 aya an ya'simahu Allah min kulli sultanin zalim. Al-Hasan yake cewa na lamince ma duk mutumin da zai karanta waɗannan ayoyi 20 Allah zai tsare shi daga dukkan wani mugun, wani shugaba mugu, wa min kulli shaytanin marid, ko wani shaydan mai tsaurin kai, wa min kulli sab'in darin, ko kuma daga dukkan wani naman daji mai cutarwa, wa min kulli lissin ad, ko kuma daga dukkan wani barawo mai taddan ta'adda. Waɗannan ayoyi 20 su ne ayatul kursi wa thalathu ayatin min al-a'raf, ayoyi uku suratul a'raf suka fara da inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh, har zuwa aya uku daga aya ta 54 har zuwa aya ta 57, wa 'ashran min as-safat, da ayoyi 10 na suratul safat shine farkon suratul safat, daga was-safati safa azwa la yasma'una min al-mala'i al-a'la wa yughrafuna min kulli janib duhuran wa lahu adhabun wasib illa man ikhtatafa illa man khatafa al-qatwata fa atba'ahu shihabun thaqib. Zuwa iya wannan, zuwa wannan ayar sune ayoyi 10 cikin suratul safat, wa thalath ayatin min ar-rahman, da ayoyi 3 cikin suratul rahman daga wanda suka fara daga ayat 33, ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal ardi fanfudhu, har zuwa kan aya ta 35, sai kuma da shida aya nawa yace, ba aya uku ba, ta fara da 33 da 45, to ka gyara. Wa khatimatu surati al-hashr, da ƙarshen ayoyin ƙarshe na suratul hashri wanda suka fara da law anzalna hadha alqur'ana ala jabal ala jabal la ra'aytu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, har zuwa ƙarshen surar zuwa aya ta 24, to waɗannan sune ayoyin da shi al-Hasan al-Basri yake cewa duk mutumin da zai karanta su to shi ya lamince masa, shi ya daukan masa alƙawari. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib yace ya daukan masa alƙawari babu wani mugun shugaba da zai iya zalunta sa, azzalimi da zai zalunce shi, ko wani shedan da zai iya cin galaba a kansa, ko wata dabbar daji da ta cutar da shi, ko wani barawo da zai ta'addanci a kansa. To duka waɗannan ayoyi da ya ambata suna karkashin ambaton Allah ne, kuma bisa umumin abinda muka karantawa a baya shine ambaton Allah yana tsare mutum daga sharrin shaydan. Shaydan ash-shayatinul insi wal jin. Allah na iya kawo maka tallafi da taimako wajen ka kare kanka. Shi yasa ya kawo wannan. Wannan al-Khatibul Baghdadi ya kawo wannan athar din a cikin littafin sa Tarihu Baghdad. Haka nan Ibn Abi Dunya a cikin littafin Kitabul Dhikr, kamar yadda yake cikin Durrul Mansur. Wa qala Muhammad ibn Aban. Muhammad ibn Aban al-Qurashi, محمد ابن أبان ابن عامر ابن صالح القرشي إيركشكين تابعيني يكي توا بينما رجل يسلي وانا كسا تيكي باروا بينما رجل يسلي وانا متنا تكين سلة في المسجد أما سلاتي إذا هو بشيء إلى جنبه سيجوان أبا أجيفنسا فهيل منه سيزورت دشي. To yana sallah sai ji wani motsi a gefansa sai ya tsorata. Fa qala laysa alayka minni ba's, sai wannan motsin da ya ji na gefansa wanda ya tsorata shi, sai ya ji yana cewa kakka ji komai game da ni, tuka hankalinka ya tashi, inama ji'tuka fillahi ta'ala, ni dan uwanka ne a fillahi ta'ala, dan uwanka ne a dini kakka tsorata. Ita Urwa, kaje wajen Urwa, Urwa ibn Zubair, fasalhu, kaje ka tambaye shi. Urwa ibn Zubair ɗaya daga cikin manya-manyan malamai faqihai na Madina, a cikin al-fuqaha as-sab'a, ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai wajen ilimi, yana daga cikin waɗanda suka kwankwaɗe ilimin nan na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Har ana cewa inna Urwata bahrun la tukaddiruhu dila, wato Urwa ilimi ne, shakundum ne, teku ne wanda guga ba ta gurɓata shi. Saboda haka abinda duk zaka kwankwada zaka tashi ka bashi. Yana cewa kusan ya ji hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha kakab, har sai da aka waye gari kawai duk hadisin da za ta faɗa mai mai take a gunsa. Duk hadisin da Aisha za ta kawo radiyallahu ta'ala anha, to mai mai tawa take yi a gabansa kawai, ya ji shi gaba ɗaya. Kuma yana daga cikin masu ibada, yana daga cikin masu ibada wanda suka shiga bautar Allah, to kamar ma suna fita gaba ɗaya, hayyacinsa yana fita ya bar duniya ne, kai san da za a yi masa sakiya. Ya ce to a bari a kafarsa ce za a yi masa sakiya, ya ce to a bari sai ya fara sallah. Wato wannan fara sallah ɗin kamar an kashe masa zafin, zai kamar kashe masa zafin gurin ne, kamar anasizi aka yi. Saboda za a gama, zai iya shiga sallah to za a gama abin nan bai ma san an yi ba. Na ji a wata ruwaya ma yanke kafarsa ne za a yi ko abin. Saboda haka aka yi aka gama, sai bayan an gama sannan ya san cewa an yi wani abu. To wannan waye zai iya zama haka? To shi Aban ibn Muhammad ibn Aban alaina bada labari, yake cewa wani mutum yana sallah a masallaci sai ya ji wani motsi a kusa da shi. Fahila minhu, sai tsorata, motsi ki ga bai ga mutum ba amma kuma ga alama ana ta matso shi. Sai ya ce laisa, sai ya ji wannan mutum ce laisa alaika minni, ba zan cuce ka ba, kwantar da hankalinka. Inna ma ji'tuka fillahi, dan uwanka ne fi fillahi, wato dan uwanka ne saboda Allah. Ita Urwata fasalhu, je ka je gun Urwa ka tambaye shi. Man ladhi yata'awwadhu bihi, yani min iblis al-abalis, waye yake da me yake neman tsarin Allah daga iblisin iblisai, wato uban iblisai. Kala, sai yace qultu amantu billahi, wato sai yaje ya tambaye shi, sai yace masa amantu billahi, abinda nake faɗa shine ina cewa amantu billahi al-azim wahda wa kafartu bil jibti wat taghut wa atasamtu bil urwati al wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim hasbiya Allahu wa kafa sami'a Allahu liman da'a laysa wara Allahi muntaha. Wato yaje ya tambaye shi sai ya gaya masa wannan, wato kamar iblis yayi ta kai masa farmaki amma ya kasa samun kofa, ya kasa samun dama. Saboda haka yanzu shi wannan ya zo yake samun wani a cikin masallaci, ki ce to shi wannan alama dan aljannin ne amma dan uwa ne, ce yake so ya taimaki wani, ce kaje ka same shi domin iblis ya kasa samun nasara a kansa. Me yake faɗa ne ya tsare kansa daga iblis, ya zama na iblis ya buga ya hakura. To shi da ya ce yaje ya tambaye shi, to da ya tambaye shi sai ya gaya masa ga abinda shi yake faɗa. Amantu billahi al-azim wahda, nayi imani da Allah mai girma shi kadai. Wa kafartu bil jibti wat taghut, na kafircewa duk wani shedan, na kafircewa duk wani abin da ake bauta ba Allah ba, shine taghut. Kullu ma ubida min dunillahi bi ridha, duk wanda zai yadda a bauta masa ba Allah ba, to shi yake kira taghut. Kaga ashe annabawan da aka bauta ba za su shiga ciki ba, saboda ba da yadda su aka bauta musu ba. Haka nan salihan bayi da aka bauta musu ba tare da sun yi umarnin ayi haka ba, to ba su shiga ba. Annabi Isa alayhi salam, mahaifiyarsa Maryam, da ake mata wani abu, da ake musu wani abu na bauta, ba su shiga ba, saboda cewa aka yi wanda aka bauta masa da yardarsa kushe yake ce tagut wa atasamtu bil urwati alwuthqa na kankame igiya mafi karfi ita ce kalmar la ilaha illa allah lam fisama laha wacce bata tsinkewa lokacin da Abdullahi bin Salam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mafarki ya ganshi wata igiya ta zo daga sama ya kama wani igiyar yayi sama yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam meye wannan mafarkin nasa yake nuna masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ayi sallah asuba yakan zauna a masallaci yace cikin ku ba wanda ya mafarki idan akwai wanda ya mafarki ya ga masa sai fassara masa mafarkin to shine sai yazo yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki amma wata igiya ce ga an zuro masa ita daga sama ya kama igiya kuma sai ya hawo ya sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka mutu kana rike da urwat ta mutu wa anta mumsikun bil urwati alwusta kaga wannan bishara ce da aljanna zaka mutu kana rike da kalmar la ilaha illallah wanda duk ya mutu yana da kalmar la ilaha illallah meye mako masa aljanna wa atasamtu bil urwati alwusta lam fisama laha wacce bata tsinkewa wallahu sami'un alim Allah mai ji ne masani hasbi Allah wa kafa Allah ya ishe ni Allah ya isan mun kuma wannan ya ishe ni sami Allah liman da Allah na ansa ma wanda ya roke shi sami'a anan bi ma'ana istijaba ko ajaba Allah ya ansa maka maka ce sami Allah liman hamida Allah ya ansa ma wanda ya yi masa rubo da godiya laisa wara Allah muntaha babu kuma wata matuka bayan Allah wato duk inda kaje in kaje ka kuje ga Allah to ka gama kurewa ba kuma wani gurin da zaka je gaba da nan to nan wannan asar da wannan siga gaba ɗaya da wannan kissa gaba ɗaya ban same shi ba amma dai a cikin Hilyatul Awliya ya kawo shi ta wata kissar Wahab ibn al-Wart ta kissa ce daban amma dai ita ma kusan kamar haka ne ita ma ta urwanci akwai abin nan tabarani ya kawo shi cikin kitabud du'a a wani hadisi dogo wanda a ciki ce annabi Musa alayhis salam Allah ya koya masa wasu addu'o'i guda biyar wanda zai rika yi ya zo daga Ubayd ibn Umair amma maganar Ubayd ibn Umair ce min qawlihi amma a sanadin sa akwai wani da ake cewa Muhammad ibn al-Fadl ibn Atiyya dinna matruk ne hadisi ne mai rauni kwarai da gaske to shi ma a ciki akwai wannan iya wannan hasbi Allah wa kafa sami Allah liman da'a laysa wara Allah muntaha a cikin muwadda na Imam Malik ya kawo wata ruwaya daga cikin balagat din sa ruwayar da yake cewa balagani wanda bai faɗi isnadin ta cikakke ba kun san hadisi idan ba a kawo cikakken isnadin sa ba to malamai ba sa inganta hadisin sai an gano isnadin sa don a yi nazarin wannan isnadi a tabbatar da cewa mazajensa masu tsafta ne amma idan aka bar isnadin haka ba da gibi ba a faɗi suwaye suka ruwaito hadisin ba to wannan a gurin malaman hadisi baya zama karɓaɓɓe to wannan yana cikin muwadda amma cewa ya an Malik annahu balagahu annahu kana yuqalu ya zo daga Malik yake cewa labari ya zo masa cewa ana cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa kulla shay'in kama yanbaghi alladhi la ya'jilu shay'un anahu wa qadaruhu hasbi Allahu wa kafa sami'a Allahu liman da'a laysa wara Allahi marma to shi ma kaga a cikin sa akwai wani yanki na ita wannan gaba ta karshe hasbi Allahu wa kafa sami Allahu liman da'a ce amma shi cewa laysa wara Allahi marma to babu wata manufa inda mutun zai nufa bayan Allah kuma to amma kamar yadda muka ce wannan yana cikin balagat babu wani abu da ya tabbatar da shi ala ayi halin shi ambatan Allah akwai al-zikrul mutlaq dukkan wani lafazin da zaka ambaci Allah da shi wanda babu wani mahzuri a ciki kuma yana babu wani abin ki a ciki babu wani abin da aka haramta wato ambatan sa ko jinginawa Allah shi to wannan yana daga cikin ambatan Allah shi ambatan Allah ba wai cewa akai ba duk wani lafazin da zaka faɗa sai in ya zama lafazi ne ma'sur wato an ruwaito shi sannan zaka faɗa matukar zaka faɗi abin da yake ban Allah abin da kawai malamai suke cewa duk zikirin da aka same shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to babu shakka wannan yafi kowane zikiri da zaka kawo saboda shine yafi kowa sanin ya ake ambaton Allah dan yafi kowa sanin Allah shi kike ana a'lamukum billah nafi ku sanin Allah tunda yafi ku sanin Allah to lalle yafi ku sanin ya za a yi bai Allah Allah zai sanar da shi abinda yafi komai na yaban Allah subhanahu wataala sannan kuma kasancewarsa yafi kowa fasaha idan azanci ne da iya magana yafi kowa saboda yadda zai tsara magana da zaka faɗa ka ambaci Allah kai ba zaka iya tsara irin ta ba shi yasa da salati da zikiri in aka ce ga na annabi sallallahu alaihi wasallam to an gama duk wani wanda zai kana shi koda ba a ce da shi nashin ba kyau ba to amma dai ya yadda kai yayi musu na annabi yafi nashi anan ne yake jayayya wani ya kawo ya tsaro nashi kuma ya ce yafi kowane zikiri da aka taba yi a duniya to kaga har na annabi ma yafi shi kenan kuma shi ya tsaro nashi shi ba na annabi ba shi ba annabi ba to kaga anan ne yake samun wato jayayya kuma yace an ce ka ayi zikiri inda su ce an soki zikiri ba zikiri kai aka soka da ka fifita naka zikirin akan na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka dan mutun ya faɗi wannan min babiz zikiri ba min babir riwaya ba bai ce annabi ne yace ya faɗa ba shi ya ga dama ya ambace shi saboda ya zama na yayi wa Allah subhanahu wataala kirari ko ya roki Allah to wannan babu wani abu a ciki kuma shi ma nan a ruwayar urwa ba cewa ya ji annabi ya ce ba shi ma na malik cewa yuqalu ana cewa shi ma ba cewa annabi ya ce ba qala bishr ibn mansur ana cewa lokaci yayi ko wannan kuma doguwar kissa ce wacce ita ma dai kusan irin waccan ce ita ma dai abin ya shafi urwa ibn zubair da yadda shedanu suka yi ta kai farmaki ya za su halaka shi ya za su yi nasara akan shi amma suka ga ba kofa ba shiga ba fita to ran kuma suke ta mamaki wanda zamu ji abubuwan da suka faru insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh